shahararren sahabin gangaren a ilimin alqur'ani aqra'uhum li kitabillah Ubay ibn Ka'ab yace wace aya ce ta fi girma a cikin littafin Allah sai yace ayatul kursi sai annabi alayhi salatu wassalam da kike jin sa yace ilimi ya maka dadi ya maka sauki ya faranta maka ya kai abal munzir saboda wannan aya ne malamai suka ce tana da gabobi guda 10 waɗannan gabobi gaba ɗaya suna bayani ne akan Allah shi kadai bisa kasaitarsa da isassa da wadatarsa da rayuwarsa da ikonsa da gudanarwarsa shi kadai subhanahu wataala mun yi magana akan gabobi guda 3 gaba ta farko Allahu la ilaha illa hu babu abin wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah ta'ala shi kadai sannan aka siffanta Allah aka kira Allah da sunayensa guda 2 Al-Hayyu Al-Qayyum wanda muka ci waɗannan sunaye suna cikin sunayen Allah ta'ala mafi girma kamar yadda ruwaya ta gabata cewa kadai ta Allah da cikakkiyar rayuwa wacce rashi bai gabace ta ba kuma karewa ba za ta biyo bayan ta ba kuma tawaya da naƙasa ba ta shiga cikin rayuwar Allah ta'ala dan aka siffanta Allah da wadata shi akan kansa wadatacce ne sannan kuma shi yake wadata kowa shi ya tsaya da kansa kuma ya tsaye da kowa shi ya tsaya wa kowa duk bukatar komai da kowa Allah ta'ala shi kadai yake daukan wannan bukatu namu sannan aka korewa Allah ta'ala sufofi na tawaya guda 2 domin tabbatar da kishiyarsu shine kamalar rayuwa da kamalar wadatuwa la ta'khuzuhu sinatun wala nawm cewa bacci baya riskar Allah ta'ala baya kama Allah haka nan kuma gangadi da bacci ba sa kama Allah sinatun shine muka yi bayani jiya akan wato yadda bacci yazo alqur'ani daga ciki akwai ma'anansa wato gabacin baccin shine angaje ko kuma gangadi wala nawmun ko kuma baccin akan kansa an kore ma Allah ta'ala waɗannan sufofi na tawaya a gare shi domin tabbatar masa da sufofi na wadata shine kamalul hayati wa kamalul qayyumiyyati saboda cikar rayuwarsa da kuma cikar wadatarsa don haka bacci da gangadi ba sa kama Allah subhanahu wataala sannan gaba ta 4 lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma fis samawati dukkan abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi da duk abin da ke cikin ƙasa lahu na Allah ne shi kadai wato an gabatar da khabar domin a nuna ikhtisas cewa Allah ta'ala shi kadai ne mamallakin abin da ke cikin sammai shi kadai ne mamallakin abin da ke cikin ƙasai wanda shi ake kira rububiyya ifradullah bil khalqi wal mulki wat tadbir kadai ta Allah da yin halitta da mallakar halitta da kuma gudanar da halitta ala lahul khalqu wal amru Allah shi yake halitta shi yake gudanar da alhalitta shi kadai idan ka duba ayoyin da suka yi magana akan sammai da kuma ƙasa kuma kadan karanta ilimi na sararin samaniya wato zaka ƙara gane girman Allah subhanahu wataala domin as-samawat wajen so 190 ya zo a cikin alqur'ani as-samau kuma so 120 kenan an ba ambaci kusan 300 ana ambatan wato sama da kuma ƙasa a cikin alqur'ani wanda ke nuna mana abubuwan da Allah ya kansa a ciki ko a tsakanin su wasu lokutan yace lahu ma fi samaa wace ce lumulku samawatul ard kamar yace alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawatul ard shin ban gaya muku ba ni ne na san abinda ke fake yake boye a cikin sammai da ƙasa alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard buku san cewa Allah ta'ala mulkin sammai da ƙasa duka nasa ne shi kadai ba Subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitun sarki ya tabbata ga Allah abinda ke cikin sammai duka da abinda ke cikin kasai duka mallakar Allah ne shi kadai lahu ma fi lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u abinda ke cikin sammai duka da abinda ke cikin sammai kalman ma anan wato ba adadi ba iyaka kisa akai amfani da ma dan ta kunshi abinda har ka gama rayuwarka ba za ka gano shi ba duba irin ilimi da Allah ya ba dan adam da irin bincike da wuce gona da iri da shishiki ma wasu lokutan da ta da take da yunkurin da yake na ya shiga sararin sabaniya daga irin abubuwan da Allah ya tara na taurari na duniyoyi waɗannan duniyoyi suna can suna harkarsu mene ne a cikinsu guda nawa ne abin alaƙa tsakaninsu mene ne sanda ke tsakaninsu waɗanne ne za ka rayuwa a ciki wanda ne ba za ka rayuwa a ciki ba waɗanne ne suke kusa da mu waɗanne ne suke nesa da mu waɗanne ne suke alaƙa da duniyarmu waɗanne ne ba su da alaƙa da duniyarmu da me ake auna gudun da ke tsakaninsu da haske ko da wani abu daban waɗannan da lissafi da leƙe-leƙe da ake yi na mudubin dubarudu a gano ƙanana ya maida su manya telescope ko abin da ya kama da haka duk wannan na nuna cewa dan adam yana da shauki na yaje ya ga me ke faruwa a sama Allah ya ce qul unzuru ma za fi samawati wal ard Allah ya bada dama ya bude kofa ya ce qul unzuru ma za fi samawati wal ard wa ma tubunil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun ku duba abin da ke cikin sammai ku duba abin da ke cikin kasai ku yi tuntuntuni ku yi lissafi ku je da duk wata na'ura da za ku iya hawa sama ko ku shiga cikin sama ko ku je ku gani amma Allah ya ce da ayoyin da Allah ya zuba a sama da kuma gargadi da jan hankali ba ta amfanar wanda bai imani ba in baka yi imani ba ba abin da zai amfane ka wasu lokutan Allah ta'ala ya ce ya alau ma fis samawati wa ma fil ard Allah ta'ala ya san abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin kasa wani gure ce walahu aslama man fis samawati wal ard abinda dake cikin sammai da kasa duk sun yi saranda ga Allah ta'ala wani gure ne ce wallahi walillahi mirasus samawati wal ard wato gadar sama gajewar sama da kasa da abinda ke tsakanin su na Allah ta'ala ne shi kadai wani gure ne ce lahu mulku samawati wal ard wa ma bainahuma kenan tsakanin sama da kasa da ma kowace irin fasara kaiwa sama ka san dai akwai sama kuma akwai kasa akwai tsakanin su to Allah ta'ala ya ce abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin kasai da abinda ke tsakanin su duka na Allah ne ta'ala shi kadai wani gure ce walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma sai ce yakhluqu ma yasha'u mulkin sammai da kasa da abinda ke tsakanin su na Allah ne shi kadai kuma yana halittar abinda ya ga dama wani gure ce lahu ma fis samawati wa kafa billahi wakila abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin kasa mallakar Allah ne shi kadai kuma Allah ya isa wakili wani ya ce alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda yabo ya tabbata ga Allah wanda ya kirkiri sammai ya kirkiri kasa waja ala zulumati wan nur kuma shi halicci haske shi halicci duhfai shi halicci haske wani ya ce kulli man ma fi samawati wal ard kace wai shin abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin kasa na wane ne kul lillah kace wannan duka kayan Allah ne amma ka ce naka ne to sai kai bayani inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal mushriki kace na fuskantar da fuskata zuwa ga wanda yake Allah ta'ala makirkirin sammai da kasa ina bai bin tafarkin annabi Ibrahim bana cikin masu shirka ala inna lillahi ma fis samawati wal ard ala inna wa'adallahi haqq kace abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin kasa na Allah ne shi kadai kuma alƙawarin Allah gaskiya ne wani yace subhanahu huwal ghaniy kace tsarki ya tabbata ga Allah shine wadatacce lahu ma fis samawati wa ma fil ard abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin kasa kayansa ne gaba daya ko ma me ka gani a kasa ko ma me ka gani a sama ko ma me ka binciko iya saninka wa ma utitum minal ilmi illa qalila duk abin da aka baku na sanin sararin samaniya da shishige shishige har ma yanzu an fara dokan passenger ana kai su sama kan aje mutum ya ki dawowa ƙasa akwai wasu kamfaninnuka a America sun fara yin safaran mutane masu yawon shakatawa ana kai su sararin samaniya har ma an fara yanka fegi akan Mars an fara yanka fegi in kana sha'awa sai ka je ka siya ana tunanin wannan duniyar ta rikice su tattara ina su su koma kan Mars mun su ban mu da rikici domin sai aka tashi tankado mu gaba ɗaya za a tankado mu da su ba shi wanda baya tunanin mutuwa baya tunanin akwai lahira baya tunanin akwai hisabi baya tunanin akwai sirati akwai wuta akwai aljanna akwai bincike yana ta tunanin wannan duniya alama ya nuna za ta kare alama ya nuna za ta fashe za ta cika za ta tumbatsa za ta kone duk alamomin sun nuna haka to shine wasu suke tunanin to su ina za su koma shine aka fara yanka fegi a can yanzu dai ana zuwa yawon shakatawa kuma ana tunanin menene anan wanda ya daidai da dan adam a can babu menene a can kuma babu anan sai ake ta tunanin a debo sabuwan anan a kai can domin ana ga watakila yanayin ta ya dan yi kamanceceniya da wannan duniya da muke ciki watakila ba an gano ruwa a daskara a wani gurin lafiyar narka shi kuma za a yanka fegi da filaye a koma can a cashi waccan ma ta Allah ce wannan ma ta Allah ce to Allah da hakuri ya kiya ma kowa ya ba ga da haka a lokacin da ya diba ma duniyar da abin da ke cikin ta misalan ce wallahi yasjudu ma fi samawati wa fil ardi min dabbati da abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasa na halittu daban-daban suna yin sujjada ga Allah wani kuma ce sabbihu lahu wani kuma ce sabbaha lillahi wani kuma ce sabbihu lillahi ma fi samawati wa fil ardi wa rabbuka a'lamu biman fi samawati wal ardi Allah shine ya san abin da ya kunsa a cikin samai da abin da ya kunsa a cikin kasa to kaga ilimin mukan guda biyu ilimin sararin samaniya wanda ake kira astronomy ko astrology da kuma ilimin kasa geography da makamantan su da geology da makamantan su duka waɗannan fannoni za su nuna maka abin da Allah ya kunsa a sama da kasa iha abin da Allah ya bari wa dan adam ya sani wadaka ci gaba da bincike sai har gaba bincike kaf an gano abin mamaki mu sai mu ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi sai an fara gano wani abin na mallakar Allah an fara gano wani abin na ikon Allah da ayoyin Allah da kuma halittun Allah waɗanda Allah ya bada dama a sani kawai iya dan space din da Allah ya bude mana iya inda dan adam zai iya zuwa a iya tunaninsa da iya iliminsa da iya bincikensa da tsakanin abin da zai iya faɗa na gaskiya wasu lokutan ma har da kunne ya girmuka ka kawai zo mu ji ta za a faɗa to sai Allah ta'ala ya ce lillahi lahu ma fis samawati wa ma fil ard kalmar lahu yana nufin istihqaq wal mulk ma'ana cancanta da kuma mallaka da kuma gudanarwa da kuma wato abin da ya shafi halitta duka waɗannan abin da ke cikin samai duka wanda muka sani da wanda mu sani ba da wanda ba za mu taba sani ba ma duk ya kunsa a cikin ma din nan haka nan wa ma fil ardi ma din nan ta kunshe duk wani abu da dan adam ya sani da wanda bai sani ba da wanda zai sani nan gaba da wanda har ya mutu ba zai sani ba duk yana karkashin ma kuma yace fil ardi akwai fi cikin kasar fi a cikin saman kaga ba amma zo kan saman ba kuma saman ma iya wacce Allah ya ware wa dan adam ya gani dan samman suna da yawa a gani akwai guda bakwai ko haka nan kasa sai Allah ta'ala ya ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi idnihi shin wane ne zai yi ceto indahu a gurinsa illa bi idnihi sai da izininsa da Allah ta'ala ya nuna mana cewa shine ya siffatu da siffofi na wato alhayyul qayyum kuma ya kode bakarta gangadi da bacci kuma ya tabbata cewa abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasa mallakarsa dai shi kadai to sai buɗe kofa alfarma yace man zallazi yashfa'u wane ne wanda yashfa'u zai yi ceto indahu a gurinsa illa face bi iznihi da ba da izininsa ma'ana Allah ta'ala yana tabbatar da yin ceto ranar alkiyama da iznin Allah akwai ceto amma sai Allah ya ba da izini. Shi yasa za mu ga a cikin hadisin ceto, Annabi alayhi salatu wassalam ya gaya mana idan an tashi alkiyama, Allah ya yi fushin da bai taba yin fushi irinsa ba, kuma za a je wajen annabawa an lissafa na mana biyar, Annabi Adam, Annabi Ibrahim, Annabi Musa, Annabi Isa, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, karce ya tike ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace ana laha ana laha ana laha, yace zai je ya dinga ma Allah kirari, ya dinga ma Allah yabo, ya je ya fadi ya sujjada yana ma Allah kirari yana ma Allah yabo. Sai Allah yace irfa ra'asaka wasal tu'a washfa tushaffa. Sai Allah ya ga masa waɗannan kalmomi guda uku da girmamawa, dago kanka, ma'ana sujjada da kai an karba, dago kanka. Sannan na biyu, tambayi abinda kake so an baka, wasal tu'a, tambayi an baka, wato wannan girmamawa ta kai girmamawa. Ka san akwai tambayi, akwai kuma an baka. Kafin ka tambaya an maka alƙawarin an baka, zaka shine tambayi an baka. Washfa tushaffa, ka nemi alfarma, ka nemi ceto, an baka ceton. Wannan shi ake kira ash-shafa'atul kubra. Daka ash-shafa'atu huwa tawassu'u lil ghairi fi jalbil manfa'ati aw daf'il madarrati. Abinda ake kira ceto shine a shiga tsakani domin nemawa mutum alfarma wacce za ta jawo masa amfani ko ta tunkuɗe masa cutarwa. Ya abin da zai jawo maka amfani ko ya tunkuɗe maka abin da zai cuce ka. Akwai ceto a duniya, ash-shafa'atu lati takunu fi umuri dunya, akwai abin da ɗan adam zai iya. Kamar misali ka ce, don Allah na ga kana da alaka da wannan sarkin, ina so da Allah ko wannan gwamnan ko wannan ciyaman ko wannan shugaban ƙasa ko wannan ma'aikatar, ina neman aiki ko ina neman kwangila ko ina so in ganshi ko ina so mu gana ko ina son a yi min wata alfarma. Wannan da ya san wancan kuma yake da daraja a gurinsa, ya je ya nema maka alfarmar saboda shi a yi maka alfarmar. Wannan ita ce alfarma a duniya, irin ta duniya kenan. Ka san kuma ai kusan ma ina ji ita ake ci fa yanzu, na'am, kusan wannan shafa'a ta duniya fa. Ko kai karatu da takarda ka fa aikin banza ne ba ka je kai ka inda za ka je, na'am, kwangila ce ba za a zo ana tallan kwangila a hanya ba, sai ka isa za a baka, kai sai ka isa ma za a ganka, sai ma ka isa za a saurare ka, a saurare ka ma sai ka isa, a ganka ma sai ka isa. Connection ba yawa, to connection kenan sai shafa'a yawa. Wannan connection din yana da muhimmanci, duk duniya ana amfani da shi, domin akwai kai ba a san ka ba, an san wani, shi wannan na tsakiyar ya san ka, ya san wancan, kai kuma wancan bai san ka ba, kai kuma baka san shi ba, to shi na tsakiyan nan shi sa yace ishfa'u tu'jaru. Annabi alayhi salatu wasallam yace ku shiga tsakani, Allah zai ba ku lada. Yace duk wanda ya tsaya ma wani yaga sai buƙatar sa ta biya, wannan ladan ya fi ka je masallacin Annabi kai wata guda kana itikafi. In kana da alfarmar da zaka kawo wani sauki ko ka kawo wani alkhairi, ko yanzu wani saboda shi sai a kawo fafareren aiki ayi a Gombe, ko zuwa zai samu shugaban kasa, ina son da Allah a kai kaza Gombe, sai a kawo. Ko ko ce da Allah na ji hanyar gobban nan da gara buka sun yawa, ina son da Allah a cikin budget din nan a sa waɗannan hanyoyin shiga Gombe da fita, sai kaga amsa. Yau ka gani, wani ya ce ko jiya ma an kawo wani aiki, to alfarmar kenan.
yasa nan sai ishba'u tu'jaru. Annabi alaihi salatu wassalam da kansa ya shiga tsakani ya nema ma mugisu, wato alfarma a daidaita tsakaninsa da wa Barira. Ko lokacin da aka enta Barira tana da miji, mijin nan nata bawa ne, ita ma baiwa ce. To a ka'ida idan aka enta su, in aka enta su su biyu, to kowa ya samu yanci, suna iya ci gaba da auren su duk sun koma yaya. Idan an enta mijin, to shi ma akwai magana zai iya ci gaba da auren baiwa. Haka in aka enta baiwar, ita kuma za ta iya ci gaba da zama da bawa. To inda yafi ƙarfi shine idan an enta baiwa, ci gaba da aurenta da bawa yana hannunta. Za ta iya cewa ta fasa ko ba ta so. To sai Barira ta irin wannan. Mugisu kuma Allah ya jarabce shi da tsananin son Barira. Ita kuma Barira Allah ya jarabce ta da tsananin ƙin Mugisu. Kaga ba za a haɗu ba kenan. Da aka yi ga duk duniya ba wanda zai masa alfarma ya shawo masa kan Barira in ba ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da aka yi tafi yana rusa kuka, hawaye na kwarara daga fuskarsa. Yaje ya samu Annabi alaihi salatu wassalam. Yace ya Rasulullah, Barira ta ki zama da ni. Ai min alfarma ka lallashe ta ya Rasulullah. Annabi alaihi salatu ya kalli Abbas. Yace Abbas, jibi yadda Allah ya jarabci mugisu da tsananin san mugira a san Barira. Jibi Allah ya jarabci kuma Barira da tsananin kin mugisu. Da haka Annabi alaihi salatu wassalam ya tafi wajen Barira. Duba girmamawa. Yace Barira, nazo maganan mijinki mugisu. Yace ya Rasulullah, umarni kake bani ko kuma dai alfarma ake roƙa masa? Wato ta bambanta tsakanin biyun. Idan Annabi alaihi salatu wassalam ya baka umarni, ko kana so, ko ba ka so, ko ka gane, ko baka gane ba, ko ya maka, ko bai maka ba, ko ka ji daɗi, ko baka ji daɗi ba, a ciki akwai alherin duniya da lahira. Zaka sai ka dore kawai. Amma idan dama aka bayar, kai kuma ka faɗi naka ra'ayi, wanda dama shine ba da damar ƴanci kenan. So sai tace, sai ce a'a, alfarma nake nema masa, ba umarnin dole bane. Tace to ba za a koma ba. Tace da duniyar nan kaf ta sace, duk duniyar nan kaf ta sace. Sai Annabi alaihi salatu wa sallam ya kai shi safala yake da su wasu kofofi na guda biyu masu hatsarin gaske. Wa min ash-shaqawat an tuhibba wa man tuhibbu yuhibbuka aw an turida khayra lil-insan fahuwa yuridu dairak. A jarabce ka da san wanda baya san ka. Na'am. Ai ba karamar jaraba bace. Kai kana tsananin so wanda kake son kuma yana tsananin kinka. Ko kana tsananin kin wanda yake son ka, ko kana tsananin san wanda yake kinka. To an samu wanda akwai matsala. Shi sa kuka ana Annabi alaihi salatu yace ishfa'u tu'jaru. Kuma Allah yana fitar da auba da yawa kan harshen Annabi alaihi salatu wassalam. Saboda haka akwai ceto da ya shafi al'amari na duniya waɗanda ɗan adam zai iya. Sannan akwai al'amari kuma da ya shafi wanda ya halatta, wanda kuma akwai kuma neman ceton da bai halatta ba kuma. Misali, wata kyakkyawan mace kuma mai mummunan hali. Farauniya ce, amma tana da kyau. Kyakkyawa ce, amma in ta aure sarƙa ko ɗan kunne koyari ko manduwa ko awarwaro ta yi amfani da shi, sai ta ce ita bata ara ba. Ta shahara da wannan cuwacuwar, sai aka kama ta da laifin sata. Kuma wanda suka kamanta suka yi ƙararta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ta tabbata ta yi satar da bisa hujjoji da dalilai. Sai ake shirin zartar mata da hukuncin da Allah ya faɗa akan ɓarawo, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Sai danginta suka ga abun kunya ne. Na farko dai kyakkyawa ce, kuma gashi za a yi mata hannu ɗaya. Na biyu kuma danginta zai zama musu abun surutu. Za a dinga jifansu da cewa ku da 'yanku ta yi sata aka yanke mata hannu. To da haka sai aka fara neman alfarma. Ta yaya za a je a nemi alfarma? Sun dauka irin irin yadda ɗan duniya suke ne. To kuma da man za a nemi irin wannan alfarman za a nuna wa kake da alaka da shi. Ko matarka, ko babarka, ko babanka, ko abokinka, ko mai gidanka, ko malaminka, ko shugabanka, ko wani abokinka na ƙud da ƙud, ta kansa ake biyowa. Nisa mafi yawa tana ake halaka mutum. Sai a zo a nemi alfarmar da bata dace ba. Waccan alfarmar da aka yi ta kai wacce ta dace. Sai suka ga Usama bin Zaid. Wannan matashi manzon Allah yana son sa ana kiransa hibbun nabi bi kasril ha hibbun nabi dalilin yasa annabi alayhi salatu wassalam yake son Usama dalilai ne da yawa na daya mahaifiyarsa sunanta umma ayman albarakatu alhabashiya wannan baiwa mallakar mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce da haka annabi alayhi salatu wassalam ya gaje ta a wajen mahaifinsa kuma ita ce ta ci gaba da kulawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake karami kuma sannan mutuniya arziki ce mutuniya kirki ce to sai zama kuma akwai Zaid bin Haritha shine baban Usama shi kuma Zaid bin Haritha lokacin ana saida bayi a kasuwa Sai nana Khadija wani dan uwanta yaje kasuwa yaga Zaid ana sai da shi ya siyo Zaid ya ba Khadija Khadija ta ba manzon Allah Annabi alaihi wasallam ya rike shi a matsayin da Zaid bin Haritha ashe shi kuma yaki akai da kabilar su da wata kabila kabilar waccan tai nasara akan kabilar su Zaid shine ta kamo shi a matsayin bawa a matsayin fursuna ta kawo shi kasuwa ta siyar Shi kuma mahaifinsa Allah ya jirafce shi da san ɗansa Zaid. Sai ya zo yana ta nemansa. Bakaitu ala Zaidin walam ajri ma fa'al a hayyun fayurja am atadunahu al-ajal. Ya dinga yawo da ɗansa ko ina zai samu ɗansa. Sai wani ya zo cikin danginsa sai ya ganshi a Makka. Ya gane, ah, wannan ai Zaid ne. Shi ne Zaid. Da ai mahaifinka yana ta nemanka. Yace, to ka gaya masa ka gan ni mana. Sai je ga mahaifin mahaifin ya taho da kudi ya zo ya fanshi dansa da ya zo ya sauka a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kai an ga yabun mutumin kirki ne iyayenka mutanen kirki ne nazo neman alfarma dan nan dake yaro a gidanka dana ne aka kama shi a matsayin bawa aka siyar a ƙarshe ya zo hannunka Ina neman alfarma ko nawa kake so zan baka ka bani dana Sai Annabi alayhi salatu wassalam yace ke sauki ne wannan ba na bukatar kokoko a hannunka je kaka kama hannun danka ku tafi in yayi Ba fa sai ce ba taba ji ba mai da irin wannan ba a ce kama dana ko in tafi Sai ya sabu sai yace masa Zaidu ina ba mun kashi ta gane shi aka rubuta juna ake kukar rubuwa da ake ba hadu da ba to Zaidu wallahi mutumin nan mutumin kirki ne lokacin ba a bayyana da annabtarsa mutumin kirki ne kaji alfarin fa da yamin ya ce ka ma hadin da mutum zai je ce na gode baba a baka banda ana ba inda zani Zaid bai kace ka koma kan danginka wajen iyayenka kare ka zauna anan kana bauta yace a a ba bauta nake anan ba anan ni dan gida ne kuma wannan mutumin naga alheri tare da shi bazan iya rabuwa da shi ya ga haske da manzon Allah ya ga albarkar manzon Allah ya ga alkhairin manzon Allah ya ga amanar manzon Allah ya ga gaskiyar manzon Allah da haka Zaidu ya riga zuciyarsa ta ta'allaku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yace ba zai ya fifita babansa da babarsa da danginsa da garinsu da kabilarsu da kasarsu akan san mai yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babansa yace to ni ma hankalina ya kwanta tunda har ka zabi ka zauna da shi to lalle zamanka da shi yafi alheri fiye da zamanka da ni da iyayenka da ƴan uwanka da haka muna ma fatan alheri ma dinga yin zumunta a tsakani mu zo mu ganka ka zo ka ga mu da haka Zaid ya zauna anan shi kuma saboda dadin abin da Zaid yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya kama hannunsa ya zo gaban Ka'aba yace jama'a ku zama shaida Zaid daga yau ya zama dana na mai da shi dana zai gaje ni zan gaje shi kuma lokacin ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maza duk suna kanana suke rasuwa haka sai zai yi da shi ne sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Umar yace tunda muka taso a Makka bamu san Zaid da wani suna ba sai Zaid ibn Muhammad da haka muka san shi ya taba bin sa to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga to ai ga Umma Ayman a gidansa ga Zaid ibn Harisa a gidansa sai ya hada su aure da ya hada su aure sai suka haifi Usama to kan tuba alakan manzo Allah da Umma Ayman da alakar sa da Zaid ibn Harisa kuma suka haifi da saboda soyayyar da ake wa Umma Ayman da soyayya da ake zo Zaid ibn Harisa sai ta hadu akan Usama zaka sai Usama ya zama dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yasa saboda wannan soyayya da ake mahaifansa ake masa sai masu neman alfarma suka je gidansa to yake matashi ne Zaidu mun zo neman alfarma wallahi ƴan mu ce barauniya tai sata kuma an kai ta kotu to ko mun san wannan kotun ba daga kafa indai an kama ka da laifi ko dan waye kai yawa ba immunity to shine muka zo da Allah ko za dan sa mana baki eh dan daidaita a sallamu wannan mata ba tare da an mata hukuncin komai ba to sai ya ga abin kamar da sauki zaka sai je wajen Annabi alaihi salatu wassalam ya rasulullah akwai matan nan da tai sata kuma saboda matsayina a gurinka kuma dai abubuwa haka aka biyo ta kaina sai Annabi ya bata rai ya hada fuska ki atashfa'u ala haddin min hududillah yanzu kai alfarma zaka nema akan ayyakar Allah akan haddin Allah sai Zaid hankalinsa ya tashi Usama kai Usama hankalinsa ya tashi ya fara neman gafara ya rasulullah ayafe mu ai ban sa abin haka yake ba Annabi ya ce ka mun bari duniya za ta lalace maza ka mun bari aka mun bari ya hawo aka tara mutane masu kasuwa kowa ya zo ana kiransa za a yi lacca ya tara dukkan sahabbai suka zo Annabi alaihi salatu wassalam ya ce abin da yasa Allah ya halakar da waɗanda suka gabace ku idan an samu talaka yayi laifi sai ai masa hukunci idan an samu wani babban mutum ko dan babban mutum yayi laifi sai a tsallake shi dalilin halaka suke nan ba hukunci ne ba sa yi ba a'a manya sun fi karfin doka manya sun fi karfin a hukunta su manya sun fi karfin a yanke musu hukunci kafin ma aje kotun an kira alƙalin kai alƙali ranka ya dade wannan shari'a muna da ra'ayi a cikin ta muna da tacewa a cikin ta sai Allah an gaba ranka ya dade kai lauya zo je ka shi yayi kisan kuma fito da shi kare shi je ne ba shi yayi ba an gaba ranka ya dade yace to abin da yasa Allah ya halaka waɗanda suka gabace ku na rantse da Allah wanda rayuwa ta take hannunsa ko iya ta Fatima aka kama ta yi laifi zan yi ke fita mubaraka kenan kai wa fuska ya san kasa tsarkakakkiya ce ba za ta ba amma saboda ba da misali da jan hankalin duniya cewa wannan addinin abin da zai da shi adalci kuma duniya ba za ta kyara ba sai an koma adalci bukatar karfin wasu da su da iyalansu suyi barna, suyi lalata, suyi batala, amma suki kamuwa, suki ɗauka, suki kwantuwa. Ita to ba wannan a musulunci. Isa kaga ai ba a san shari'ar musulunci dan ba ta da alfarma, ba ta da immunity. Sai mutum ya zo ya ce, ina ƙara Umar, Umar yana sarkin musulmi duk duniya, sai a kai shi gaban alƙali, kuma ya zo ya tsugunna. Amma yanzu ne kace kana ƙara shugaban ƙasa. Sai alƙali ya aika mata kada, gobe ana son shugaban ƙasa ya zo koti ƙarfe kaza. Wani talaka yayi ƙararsa. Zai yi ko ka kai gwamnatin garin ku ƙara. A ce ranka da excellency ana neman ka gaban koti wani talaka. Da ka faɗa a kura. Ya ce ina neman haƙƙinsa. To yace ina matan nan da ta yi sata aka ce a jaye mata hukunci. To kun ga alfarma akan abin da ya saba wa shari'a, abin da zai shiga haƙƙin wani, abin da akwai zalunci, akwai san zuciya, wannan alfarma ba a yarda da ita ba a duniya, kuma ba za a irin ta ba a lahira. Shine atashfa'u ala haddin min hududillah. Sannan sharadin ceton nan a lahira sai Allah ta'ala ya yarda da wanda zai yi ceton, ridahu an shafi an yashfa'a, sai Allah ya yarda da mai yin ceton yayi. Shi yasa Annabi alaihi salatu wassalam sai da Allah ya bashi izini, sal tu'ta washfa tushaffa. Sannan ridahu an al-mashfu ila, sai Allah ya yarda da wanda za a ceta an yushfa'a, shi kuma a cece shi. Idan Allah bai yarda ba, ba za ka shiga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, sai Allah ya yarda ka shiga. Kisa muke roƙon Allah ya sa mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sunan mu ya fito a cikin wannan list din, a ce kana cikin waɗanda Annabi zai ceta, wannan alfarma ce Allah ya maka, ya sa ka a cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan iznun minallahi bi shafa'ati, sai Allah ya bada izini, man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi, sai da izinin sa. Shi yasa aka karkasa ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai hawa, akwai wannan ash-shafa'atul uzma ko ash-shafa'atul kubra, wanda Annabi alaihi salatu wasallam Allah zai bashi dama ya ceci halittar gaba daya, duka kowa da kowa ba za a saurare shi ba, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa alfarma. Allah ya sa mu cikin wannan alfarmar, shine ana laha ana laha ana laha. Sannan na biyu, ita kanta shiga aljanna sai an yi alfarma za a shiga. Domin Annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa hadisin Muslim na mai lamba ta 333, ya ce zan je kofa aljanna ranar alkiyama sai in nemi a buɗe, sai mai tsaron aljanna ya ce wane ne, sai in ce Muhammadu ne, sai ya ce gare ka akai umarni ba zan buɗewa wani ba kafin zuwanka. Shi yasa ai ka bi manzon Allah kawai, duk wanda za ka bi a duniya sai wanda zai kai ka wajen manzon Allah, domin ka ji tawagar manzon Allah kadai za a buɗe wa kofa aljanna, amma duk wata tawaga wallahi za su sha duka da kulci, ina gaya ma gaskiya. In da baka cikin tawagar manzon Allah to ka shiga matsala. Da haka ka bi manzon Allah, ka so manzon Allah, ka girmama manzon Allah alaihi salatu wassalam, kai kishin addininsa da sunnarsa, ka bi shi sau da kafa zahiri da batini, za ka ga amfanin haka a duniya, za ka ga amfanin haka a lahira. Sannan akwai ceto kuma da yake ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa, sai yake ceto kuma ga wasu mutane su shiga aljanna bila hisabin wala iqabin, wanda wannan ruwaya ta zo 70,000 ko 70,070 ko 70,070 70,070 miliyan tara kenan da 100,000, miliyan 4 da 900,000. In kuma 70,070 shi kuma yana nufin biliyan 4 da miliyan 900. Waɗannan yan bila hisabin wala iqabin ne, wanda Ukasha ya ce roƙa min Allah ya saka ni a ciki, ud'ullaha an yaj'alani minhum, yace anta minhum, kai din ka shiga. Wannan kujera ɗaya an ba Ukasha, ragowa tana nan available, tana nan ga wanda Allah ya sa yana da rago. Allah ka sa muna da rago. Iban farko ba a tsaya wani bincike ba, tauhidinka da rahamar Allah da afuwarsa da rangwamansa da kauda kansa da jin kansa, Allah ya ce a ɗauke ka ka shiga aljanna ba tare da an maka binciken me ya faru ba. Wannan babban alfarma ce, ta daɗi ba, ta haƙƙin ka da aka ci da haƙƙin da ka ci da kuma su da ya yi duk alƙalafi an ta ta da haƙƙin su a ce ka yi to akwai kuma ceto da za a yi wanda shi kuma ga waɗanda suka shiga mutane tauhidi da sabo Muhammadu Rasulullah, amma sun yi sabo, sun sha giya, sun yi zina, sun yi sata, ko ba su samu cikin shiga wannan ceto ba, to su kuma za su tafi wuta, sai a dinga ɗebo su mataki mataki. kowa gurgurdan yadda Allah ya zai zauna a wutar an yi bakikirin an kone urmus kamar gawayi inda bai kone ba kadai gurin alwala yasa ku kyautata alwala akaraka alwalan nan tana da muhimmanci a dinga wanke fuska da kyau sai alwala da kyau domin duk inda kake alwala wuta ba za ta ci ba amma sauran jiki zai kone urmus ya zama kamar gawayi to ta nan za a gane cewa ashe wannan dan al'umman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wanda ya aikata laifin da bai samu afuwa kai tsaye ba sai ya ta wuta wanda ya dubu wanda ya biliyan wanda biliyan wanda trillion to shi dan wutar dindindin zai zauna shi yasa da za a ce yan aljanna ku zauna iya lissafa tsakuwar duniya da ƙasar duniya da yashin duniya sai sun yi bakin ciki domin wutar zai kare yan wuta ku zauna a wuta a kirga yawan duwatsun duniya da yashin duniya da ƙasar duniya a kirga ta ɗaya bayan ɗaya a matsayin shekara shekara za su yi farin ciki domin sun san wata ran zai kare sai aka ce khalidina fiha abada ku zauna dindindin yan wuta ku zauna dindindin yan aljanna shi yasa wanda aka fito da shi daga wuta ko wanda bai shiga ba kwata kwata shi kwata kwata bai shiga wuta ba da kuma wanda sai da ya shiga wutar aka fito da shi da rahmar Allah da jin kansa da afuwarsa Allah ka sa ma dai kanmu shiga domin wannan zai shiga aljanna ne intiha'an zai fara da wuta ya wuce aljanna shi ko wanda ya shiga aljanna dama ba zai fito ba sai kuma ce to a cikin ita kanta wutar akwai wadanda laifin su ba za su fita daga wuta ba dan ba su da imani ba su da tauhidi to wadannan kuma sun yi aikin kirki da yawa to waɗannan sai a kaffafa musu a saukaka musu azabar wutar azabar wutar sai ta yi musu sauki za a samu irin waɗannan mutane da su za a saukaka musu azabar wutar Allah ta ba mata ciki za ka fi ashfa akwai ash-shafi'u mai yin ceto akwai al-mashfu'u lahu wanda za a ceta akwai al-mashfu'u ilaihi wanda za a nemi ceton a gurin sa akwai ash-shafa'atu thabita tabbatacciyar ceto wacce Allah ta'ala ya bada izini a yi akwai ash-shafa'atul manfiya ceton da ba za a yi ba bisa an ka duba gurare 30 da Allah ya ambaci magana ceto a alqur'ani zaka ga wani tabbatarwa ne wani kuma korewa ne man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi kaga anan an tabbatar da ceto amma tare da iznin Allah kenan duk ceton da Allah bai bada izini ba ba zai yi ba wala yashfa'una illa liman irtada ba za su yi ceto ba sai ga wanda Allah yadda da shi yayi ceton da kuma ya yadda a ceci wanda za a ceton shi sa ce illa liman irtada suka ce fa malana min shafi'in wala sadiqin hamid babu da mai ceton mu ko babu da wani aboki masoyi fa matan fa'ukum shafa'atu shafi'in wasu Allah ya ce alkiyama ce ta masu ceto ba zai amfane su ba laysa lahum min dunihi min waliyin wala shafi Allah ya ce ba su da wani Allah majibinci masoyi ko wanda zai cece su ma min shafi'in illa min ba'di iznihi babu wani mai ceto sai da iznin Allah malakum min dunihi min waliyin wala shafi'in ba ku da wani Allah masoyi ko mai ceto wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda sai Allah ya bada izini tukunna shi yasa an ka karanta ayoyin zaka wasu ayoyi suna tabbatar da ceto wasu kuma suna kore ceto wasu korewar suna kore ceton da ba a nema a gurin Allah ba wanda kuma suke wato tabbatarwar shine ceton da aka nema a gurin Allah kuma Allah ya bada izini a yi shi yasa ga Annabi alaihi salatu wassalam da yazo sai in nema a gurin mai shi kullillahi shafa'atu jami'a da yake ceton da Allah ne gaba daya Annabi alaihi salatu wassalam kuma ya san Allah da ya tayi sai nema a gurin Allah shi yasa Allah ta'ala sai ya bashi izini yayi ceton shi yasa kuma wanda bai nemi ceto a gurin Allah ba shi ba za a cece shi ba ko ba zai amfana da wannan ceto ba. To da haka kenan muna fata Allah ya saka mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Da kuma cikin gabata manzon da kuma shi da sigar istifadi
wane ne da zai yi ceto a gurinsa sai da izininsa, ma'ana ba wanda zai ceto a gurinsa sai da izininsa. Za ka ce indahu indihati illa bi idhnihi, al-idhnu al-qawli al-shar'i, akwai al-idhnu al-qawli. Al-idhnu al-qawli shine al-idhnu al-shar'i da al-idhnu al-qawli. To wane ne anan? Malamai suka ce al-idhnu al-qawli. Allah zai bada wannan ne, dama ya kaddara, dama ya rubuta, dama ya tsara cewa da wanda ta bada da wanda yan aljanna ne. Alfarmar da za a yi shine Allah ta'ala ya sa annabawa su yi ceto. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai fara yin ceto. Daga nan sai a bude wa annabawa kofa, su ma Allah ya musu alfarma su yi ceto. Sannan a bude wa mala'iku kofa, su ma Allah ba su izini su yi ceto. Daga nan kuma sai wanda duk Allah ya yarda da shi. Shi ma idan ya samu Allah ba shi dama su yi ceto. Kai ko za ka tafi kai ta so ko ba? Na'am. Ai ko a nan duniya irin na duniya ba fa. Ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka wani kaɗa mutum kace zo mu tafi yan gwanka. Na'am. Ko zo mu tafi kaza ai sai an buga mu wani makurin da muka je za mu shiga wata fada. Sai da aka ji aka yi mana test din corona ma. Sai da aka wanke mana hannayen. Kan mu je mu gaisa da mai gidan mu sa masa wani abu, sai da aka wanke mana hannaye da wani sinadari. Sannan aka yi mana hoto, aka yi mana ID card, aka lillika mana, sannan aka karɓa wayoyinmu, aka caje mu, aka yi scanning ɗinmu, muka shiga muka fita, muka shiga muka fita, scanner ba tai ƙara ba. Sannan aka zo mana wani sinadari muka wanke hannunmu. Sannan aka kai mu wani asibiti aka yi mana test. Duk akan za mu ga mutum ɗaya. Yanzu kuma abin mamaki wannan mutum yanzu akan hanya ma yana da ira yawo shi ma, yanda muke yawo. Duniyar kenan ai, yau gare ka gobe ga waninka. To shi yasa muna fata, muna roƙon Allah, muna tawassali ba dan mu ba. Allah ta'ala ya sa mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa mu cikin iban fadi, billahi sabin wala iqabin, babu azaba babu kuma wato hisabi. To nan zamu tsaya abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu lada. Inda muka yi tuntuban harshe ko muka yi kuskure, Allah ya yafe mana. Malam bayan rasuwar mijina mun raba gado, sai kuma daga ɗaya daga cikin ‘ya’yana ya rasu amma bai yi aure ba. Shin ‘yan uwansa suna da gado wai a cikin abin da ya bari? To ai wanda ba shi da mata, ba shi da ɗa, to masu gadonsa idan akwai babarsa da ‘yan uwansa shaƙiƙai, ai kaga da li'abbai da li'ummai da uwa, kaga musamman uwa za ta samu nata gado ko? ‘Yan uwansa ma za su samu nasa gado. To da haka masu gadonsa kece kawai da ‘yan uwansa, da yana da ɗa ne, to wannan ɗan shi ne zai kare shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai. Da yana da uba, wannan uban nasa shi ne zai kare shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai. Amma tunda ba shi da mahaifi ya rasu, kuma ba shi da ɗa da ya haifa, abin da yake da shi a duniya kawai mahaifiyarsa da ‘yan uwansa. To kaga saboda ‘yan uwansa ya mahaifiyarsa su samu ɗaya su shida. Abubuwan kuma sai a rabawa ‘yan uwansa waɗanda suka fi kusa da shi a cikin waɗanda aka mallaka, ko shaƙiƙai ko li'abbai ko li'ummai. Madam, ko ina iya yin sallar shafa'i da wuturi ba tare da an raba tsakaninsu da zaman tahiya ba, ana iya yin haka? Ka yi shafi'i da wuturi raka'a uku a haɗe, ba za ka zauna ba sai a zaman ƙarshe. Kai raka'a farko ka miƙe, kai ta biyu ka miƙe, kai ta uku ka miƙe, sai ka zauna tuɗu kai at-tahiyyatu da salatin annabi kai sallama. Ana iya yin haka, ana iya haɗe su, ana iya rabe su da sallama. Abinda ba a yi shi ne a yi biyu, a zauna a yi at-tahiyyatu a miƙe yadda ake magariba, shi ne ba a yi. Sai dai kai biyu kai sallama kai ɗaya, ko kuma kai ukun a haɗa gaba ɗaya. Wannan duka akwai dalilai da suke sa a yi haka. Mala, ina da wata mata, ina yi mata alheri ba ta godiya, kuma tana da girman kai, saboda ba ta son a yi mata faɗa. Wace shawara za ka ba ni ko in haƙura da ita malam? Na farko dai congratulations, ina taya ka murna da ka samu mace mai girman kai. Ai shi girman kai a wajen mace abin yabo ne. Eh, kai kawai ake so ta dainawa, amma duk wanda ba kai ba ta yi masa girman kai, ai mara girman kai ce take ba da kanta, kowa ya zo ya yi mata magana. Ta girman kai, sayyidina Ali ya ce ga mace abin yabo ne, shi namiji ne ba a sai zama mai girman kai.
duk mace da kanta ba ta da girman kai ba shi ne ta zama kamar akuya ba wannan yace sit sit sai ta leko wannan ya mata fito ta matso wannan yace biki ji ba ta taho wannan yace biki ganni ba saboda ba ta da daraja ba ta da kima to kaga amma kiman mace shine kai magana ce kai kai ni wasa nake Allah san da dare ba ke ba ni lambaki ce kai baka lamba ta idan baka taba bana biki ji ba tace ban jin ba yawa ka zo da ce ka kawo ta kai ta da sabo da ta da ni da kai na ita amma ka ta mace ce amma ba ta zama so lokaci wanda ta fa kuya kaga kuma bai ta fata kowa ya ci ciki ta kowa ya ba ta fara ba ka ga wannan wannan kai ba bin yabo bane ga mace amma kai da miji ba a san ta da wani girman kai ne cici da kai nuna isa to kawa kai ake so ta daina ma girman ka tunda kai mijinta ne bai kamata girman kai ba ja ki daina wa girman kai sannan na biyu ba ta son ai mata fada to kai kuma wace ai mata fada ka gaya mata kalmomi irin wanda ka shawo ka ta kawo ne ta so ki ga mace da kake ai mata sai ka kawo ka mata fada sai ka zama abin tsana so ba a ba mace fada da yawa sai dai cikin hikima da azanci tsaya ku fahimci juna saboda haka ka rike ta da kyau wannan mata arziki ce ke kuma ki daina wa miji ki girman kai ki zama mutuniya arziki Allah ya zauna da ku lafiya 50,000 daga honorable Bafayo Yahaya former head of service Gombe state a ba marayu Allah saka da ni 5,000 daga wani bawan Allah a saka su marayu 1,500 daga daidai ko Qur'ane guda 2 daga wani bawan Allah akwai masu rashin lafiya Allah ya ba su lafiya akwai masu neman aure maza da mata Allah ya ba su nagari akwai masu roƙon addu'a kan shirye ƴaƴan su Allah shiryar da su shirye yin Allah ƙara musu shirya akwai sauran bukatu daban-daban muna tawassuli bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi al-ulya Allah ya biya wa kowa bukatar sa ta alheri Allah ya tsare mu daga dukkan abinki Allah ya shiga lamarin Allah kada ya bambu da kanmu ko da kiftawa ido ne wanda ake wa rahama a watan nan Allah sadamu wanda ake wa afuwa a watan nan Allah sadamu wanda ake jin kansu a watan nan Allah sadamu duk bukatun da muke da su na alheri Allah ya biya mana duk abin da muke neman Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu mun yi tawassuli da sunayen Allah da sufofin sa wadannan an yi tawassuli da su yana amsawa an yi kuma kamun kafa yana bayarwa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta